Aujourd'hui, on a constaté quand même les mairies.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da dare. Har yanzu dai Baba Yakubu makere ne, amma a wannan karo tare da Murtala Faruku sanin na muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 24 ga watan Afrilun shekarar 2024. A cikin shirin za a ji batutuwa da aka tattauna a taron da gwamnonin arewacin Najeriya suke halarta a cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta Amurka a nan Washington DC. Kana za a ji tattaunawa da gwamnan jihar Kano Abba Yusuf akan tuhumar cin hanci da rashawa da ake yi wa tsohon gwamnan jihar ta Kano Abdullahi Umar Ganduje. Kamar kowace daren ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin na kasa na Sulaiman Muna Barma, wanda a yau shirin zai duba wani yunkuri a Najeriya na nisantar da daddaɗiyar al'adar nan da a baya ke zama tamkar wani abin dogaro kafin samun na abinci ga masu fama da na kasa. To amma kafin nan, ga Murtala Faruku sanin na da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wata doka da ta samar da dala biliyan 95 a matsayin taimako ga Ukraine da Isra'ila da Taiwan. Yana mai cewa idan kawayenmu suka yi karfi, mu ma za mu fi karfi. Ya ce sabon tallafin da ke da manufar taimakawa Ukraine wajen yaki da mamayar Russia na tsawon shekaru biyu, da kuma Isra'ila don yakar mayakan Hamas, da kuma dakile hare-haren jiragen sama daga Iran, zai kara wa Amurka tsaro, zai kuma sa duniya tafi aminci, kuma zai ci gaba da tabbatar da jagorancin Amurka a duniya. Biden ya ce nan da sa'o'i kaɗan Amurka za ta fara jigilar makaman kariya ta sama da makaman roka da motoci masu sulke zuwa Ukraine domin taimakawa mayakan Kiev a yakin da suke yi da Moscow, wanda ya kazance a fagen dagar gabashin Ukraine. Ya ce Amurka za ta rika jigilar makamai daga rumbunan ajiyarta, sa'annan ta mamaye gurbin su da sabbin makaman da aka kera a Amurka. Yayin da Washington da Beijing suka sami rarrabuwar kawuna kan batutuwa masu sarkakkiya, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya fara ziyararsa ta biyu a kasar China a wannan makon, inda ya fara mai da hankali kan muhimmancin cuɗanya ta kai tsaye. A cewarsa, wannan wani abu ne mai muhimmanci don magance muhimman batutuwan da suka shafi mutane daga kasashen biyu da na duniya baki daya. A cikin wani yanayi na walwala a yau Laraba, a yayin da ake kokarin karfafa danƙon zumunci tsakanin jama'a, Blinken ya halarci wasan share fage tsakanin kungiyar ƙwallon kwando ta Shanghai Sharks da Zhejiang Golden Bulls. A birnin Beijing, jami'an kasar Sin sun bayyana cewa ziyarar Blinken wani bangare ne na kokarin da kasashen biyu ke yi na ci gaba da tattaunawa da sasanta bambance-bambance da kuma inganta haɗin gwiwa kan harkokin ƙasa da ƙasa. Wani sabon bincike kan halin da ake ciki na yunwa a duniya ya bayyana cewa rikice-rikice da sauyin yanayi da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki na ƙara jefa adadin mutane da dama a cikin matsananciyar yunwa, wanda kuma ke yin barazana ga nasarorin da aka samu a shekarun baya wajen cimma burin ci gaba mai dorewa na Majalisar Ɗinkin Duniya na kawo ƙarshen yunwa nan da shekara ta 2030. Rahoton na duniya kan ƙarancin abinci na shekarar nan ta 2024 ya gano cewa mutane miliyan 281.6 ko kuma kashi 21.5 cikin 100 na al'ummar da aka bincika a cikin shekara ta 2023 sun fuskanci matsanancin rashin tsaro a cikin kasashe da yankuna 59. Dominic Bergen, daraktan hukumar abinci da aikin noma a Geneva, ya ce lokacin da muke magana game da matsanancin karancin abinci, muna magana ne game da yunwa mai tsanani wanda hakan ke iya haifar da barazana ga rayuwar jama'a. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Babbar jam'iyyar adawa ta Congress Party ta India ta zargi Prime Minister Narendra Modi da kalaman nuna tsana biyo bayan jawaban da ya yi a tarukan zabukan baya-bayan nan, inda yace jam'iyyar Hamayya za ta fifita tsirarun al'ummar musulmi idan aka zabe ta akan mulki. Kalaman na Modi sun zo ne a daidai lokacin da jam'iyyun siyasa ke gudanar da yakin neman zabe, yayin da India ke gudanar da zabukan da aka fara a wannan watan da kuma ake sa ran za su ci gaba har zuwa 1 ga watan Yuni. Masu sharhi kan lamuran siyasa sun ce kalaman na Modi, wanda ke jagorantar yunkurin jam'iyyarsa ta Bhartiya Janata mai kishin Hindu na neman yin nasara a karo na uku akan madafun iko, wani yunkuri ne na samar da goyon baya a tsakanin mabiya addinin Hindu. Prime Minister ya shaidawa wani gangamin da aka gudanar a jihar Rajasthan da ke arewa maso yammacin kasar a ranar Lahadin da ta gabata, cewa idan aka zabi jam'iyyar adawa ta Congress Party za ta tattara dukkan dukiyarku ta rabawa waɗanda ke da ƴaƴa da yawa da kuma masu kutse. An yi takallon waɗannan kalamai a matsayin ishara ga musulmai. A yau Laraba, Pakistan da Iran sun yi alkawarin cewa za su ƙara himma wajen yaƙi da barazanar ta'addanci a Afghanistan, kuma sun buƙaci gwamnatin Taliban mai tsatsauran ra'ayi ta Afghanistan da ta shigar da dukkan 'yan Afghanistan cikin shawarwari. Ƙasashen biyu da ke makwabtaka da Afghanistan sun yi alkawarin ne a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar a ƙarshen ziyarar kwanaki uku da shugaban Iran Ibrahim Raisi ya kai a Pakistan. Tehran da Islamabad sun yi korafin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa sun ƙara kai hare-haren ta'addanci daga wurare masu tsarki na Afghanistan tun bayan da ƙungiyar Taliban ta ƙwace iko a birnin Kabul a shekara ta 2021. Bangarorin biyu sun sake jaddada aniyarsu ta inganta haɗin gwiwa kan yaƙi da ta'addanci da tsaro da kuma samar da runduna ta bai ɗaya domin yaƙi da ta'addanci, in ji sanarwar.
Murtala Faruk Sanyi nake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadala, gwamnonin jihohin arewacin Najeriya na ci gaba da tattauna batun hanyoyin samar da zaman lafiya a jihohinsu, wadda cibiyar bunƙasa zaman lafiya tsakanin ƙasa da ƙasa ta Amurka ke ɗaukar nauyi a nan birnin Washington DC, inda a yau Laraba aka yi tattaunawa ta biyu. Abokin aikinmu Sarfilu Hashim Gumal ya halarci wannan zaman, ga kuma guzurin da ya haɗo mana.
Cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta Amurka USAID mai hedkwata a nan birnin Washington DC na ci gaba da gudanar da wata tattauna mai mahimmanci da gwamnatocin arewacin Najeriya kimanin goma kan batutuwa da ke sahun gaba na ƙalubalen tsaro da jihohin arewacin Najeriya ke fuskanta. Gwamnan jihar Neja, wadda ta yi fama da matsalar tsaro, Muhammad Umar Bago, ya bayyana mana muhimmancin wannan taro da ake gudanarwa.
Zaman da ake a nan birnin Washington zama ne mai amfani sosai, saboda kafin mu zo wannan wurin na tabbata ba ne kadai ba a Naija, yawancin gwamnonin arewa ba su samu ilimin yadda za a tafi da wannan abu. Kuma duka a cikin maganar da ke ciki shi ne abubuwan da ya haifar da wannan abubuwan yawanci ba yau suka fara ba, amma dai ba an ƙi kula da mutane. Kuma kudaden da za a amfani da shi a taimaka ma rayuwar mutane, wannan rahoto nasu ya nuna cewa a Najeriya tun shekara 1980 gwamnati ta bar ta yi neglecting watsi da abubuwan da ya kamata a yi har ya haifar da abu na haka, amma tun ta riga ta haifar ya kai haka bara a zubar da ruwa ba yadda yaro a ciki. Abinda suke bukata shi ne mu kara ruba abubuwan nan, mu koma daga yadda ta barbare, mu duba me aka bari ba yadda inda ya kamata ba, sannan a dauke shi daya bayan daya. Ana fata nan da lokaci kaɗan maganar rashin tsaro zai wuce, kuma inganci da dukiya da taimakon arewa zai dawo.
Tattaunawa ta yi nazari ne kan yadda Najeriya za ta samar da zaman lafiya da abin da 'yan ƙasar da shugabannin Najeriya za su yi don shawo kan tashin hankula ko tashin hankali. Batutuwa masu muhimmanci ga gwamnonin jihohi da yadda zaman lafiyan arewacin Najeriya zai taimaka wajen samar da ci gaba da wadata a faɗin ƙasar. Gwamnan jihar Jigawa Alhaji Umar Namadi da ke kan gaba-gaba a fagen tattaunawar ya mana ƙarin haske kan wannan muhimmin taro.
To alhamdulillah yau an tattauna abubuwan da suke kawo matsalar tsaro a kasashen Najeriya, sannan kuma an tattauna me za a yi a yi maganin su. To abubuwan da suke kawo matsalar tsaro an maganganu abubuwa da yawa, an kawo misalai da yawa, amma dai ƙarfin da aka bayarwa akwai magana talauci da rashin yin adalci da kuma dai yadda aka bar mutane karazube, saboda haka da kuma cewa a dauki kowa dan kasa ne kuma dan jaha ne. Waɗannan abubuwan suna da muhimmanci kwarai da gaske, so kuma an tattauna su, an kuma kawo kaman maslaha musamman cewa ayi kokari a sama jama'a aikin yi, ayi kokari a taimaki jama'a musamman a kasashen mu da yake harka ce ta noma, a tsaya a duba yadda za a inganta harkar noma a wannan kasashe, a taimakawa jama'a sannan su shiga harkar noman nan gadan-gadan.
Ga waɗanda za su yi tambayar me ya haɗa batun tsaron arewacin Najeriya da hukumar Amurka, mai girma gwamnan jihar Zamfara Daura Lawal ya ce ba anan take ba.
Yau tun da safe mun tattauna da masu ruwa da tsaki da kuma wanda suka san matsalolinmu na Najeriya da kuma wani irin gudunmuwa ne za su iya ba mu ta kawo zaman lafiya a jihar Zamfara, wanda abin ya yi tasiri kwarai, saboda ni kaina na yi mamaki irin yadda suke da labari da kuma yadda suka fahimci al'amuran tsaro a arewa da kuma Zamfara ba.
Yadda ba a can suke ba.
Wallahi yadda kamar yadda ya ce ni kaina abin ya ban mamaki. To alhamdulillahi wannan taro gaskiya yana da muhimmanci a gare mu, balle mu shugabanni bisa ga irin matsalolin tsaro da muke fuskanta a wajejen mu. Alhamdulillah.
Sarfilu Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC.
To gaida Sarfilu da wannan rahoto. Gwamnan jihar Kano Abba Yusuf ya ce tuhumar da ake yi wa tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ba ta da alaka da siyasa, ya kuma ce gwamnatin tana aikinta ne ta yadda doka ta tanada. Gwamnan ya bayyana hakan ne a hirarsa da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe a nan birnin Washington DC.
Wannan magana ta tuhuma da ake yi masa magana ce da ta shafi harkar abubuwan da ya lokacin da yana gwamna. Karka manta shekarunsa takwas yana gwamna a jihar Kano, kuma abubuwa da yawa sun biyo baya, wasu an yi su daidai, wasu ba a yi su daidai ba. Mu kuma iya alƙawarin da muka al'ummar jihar Kano a lokacin da muke neman ƙuri'unsu shine duk abin da yake daidai za mu ɗora kai, abin da yake ba daidai ba kuma za mu tabbatar da cewa an bincike shi, musamman idan ka duba harkoki na wato kadarorin gwamnati, abin da ya shafi filayen gwamnati, gidaje da sauran manya-manyan kadarori. A shekaru takwas an yanki fulotai a asibitoci, a makarantu, a makabartu, a duk wasu gurare wanda yake bai kamata a yanka ba. An yi gidaje, an yi abubuwa, na ɗaya kenan. Na biyu akwai magana da ta shafi harka ta 'yan daba, wanda an yi amfani da 'yan daba an kashe mutane babu gaira babu dalili kawai saboda bambanci na siyasa. Duk wannan abubuwa muka ga cewa abu ne wanda yake lalle ya kamata a yi bincike, a fitowa da al'umma haƙƙinsu, a kwato musu kadarorinsu, sannan kuma a yi bincike na wato yanda aka kashe al'umma musamman matasa, maza da mata, babu gaira babu dalili. Iyayensu ko kuma iyalansu suna nan har yanzu, suna da haƙƙi. So wannan shine kawai abinda zan iya cewa, babu wani abu ni na tabbatar da cewa abinda ake yi abu ne wanda yake ba shi da nasaba da wai magana ta siyasa ko kaɗan. Magana ce ta an yi ba daidai ba, kuma dole ne a haƙƙin ma matsayinmu na wato shugabannin al'umma mu tsaya mu tabbatar cewa mun kwato wa al'umma haƙƙinsu, nasin babu wani abu.
To mai girma gwamna, an yi ta kace na ce ko cece kuce dangane da yunkurin cire shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje daga muƙaminsa a 'yan kwanakin nan da suka wuce. Har ma ɓangaren na Ganduje suka yi zargin cewa gwamnatin Kano na da hannu a ƙoƙarin cire shi da aka yi. Me za ka ce dangane da wannan zargi da ake yi wa gwamnatinka?
To gaskiya ni ban san wannan ba. Ni abin da ya shafe ni magana da ta shafi harka ta wato ayyukan yau da kullun na gwamnati da kuma abin da ya shafi jam'iyyata. Abin da ya shafi wata jam'iyya gaskiya ba ni da masaniya kai, so da haka wannan magana da ake na cewa sun yi yunkuri ko kokarin cire shi daga abin nan, ba ma cire shi aka ce sun yi ba, ana maganar sun ce sun dakatar da shi, kuma dakatar da shi da suka yi sun yi ne saboda ba su gamsu da irin abubuwan da aka yi ba, abubuwa ne na wato bin kunya wanda su suna ganin a matsayinsu na ƴaƴan garin da ya fito wato Ganduje, da a matsayinsu na shugabanni na jam'iyyarsu ta APC, wannan abin da aka ce shi abin kunya ne a gare su, saboda haka suka ga tunda yake har ma ana tuhumarsa, to bisa ka'ida bisa doka dama wanda ake tuhuma to dole ba kujerarsa a yi bincike, shi yasa su suka fito domin su kare mutuncinsu, su kare martabarsu a matsayinsu na 'yan garin Ganduje da kuma a matsayinsu na 'yan jam'iyyarsu wanda suke tare da shi, su roƙa su faɗa cewa ya sauka daga gan mukami har sai an gama bincike, amma gwamnati na ba ta da hannu ko miskara zaratun a cikin wannan magana.
Gwamnan jihar Kano Abba Yusuf kenan a hirarsa da abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, amma kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a ɗan shakata da wannan waƙar. Da fatan an shakata da wannan kaɗe-kaɗen. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba na ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haɗuwa a shirin Nakasa ba kasawa ba. Wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A Najeriya, kamar sauran kasashen Afirka, mutanen da ke da nakasa na ci gaba da yunkurin nisantar daɗaɗɗiyar al'adar da a baya ke zama tamkar wani abin dogaro kafin samun abin sakawa a baka. Misalai na alamomin da ke fayyace canjin tunanin da aka samu a wajen mutanen da ke da tawaya ba sa kirguwa. A ɗauka daga neman ilimi zuwa koyon sana'o'in hannu, kasuwanci, siyasa, gwagwarmayar kare haƙƙin ɗan adam da gogayyar shiga sahun zakarin harkokin da suka fi ɗauka hankulan al'ummomin duniya, na ƙasassu na taka rawa sosai a yau a wannan nahiya. Lurwanu Ibrahim, wani tela da ya tsinci kansa cikin halin tawaya sanadiyar allurar da ta lalata masa ƙafafu tun yana ɗan shekara ɗaya a duniya, ya shahara a ɗinkin tela a Kaduna. Sana'ar da ya koya bayan kammala makarantar sakandare. Ga kashin farko na tantaunawarsa da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara.
Mahalluruwan kana da matsala ko lalura da ta shafi kafafuwa kuma kana ɗinki. Iya haka yaka.
Kasan Hausawa suna wani karin magana. An ce na ƙasa ba kasawa bane. So ni na ɗauki wannan kalmar na riƙe ta hannu bibbiyu. Na fara koyan ɗinki tun sanda na gama primary school. That is around 2003. Kuma wannan ɗinkin shi nake yi har kawo yanzu.
Yau shekararka 20.
Kwarai mako.
Amma a lokacin kana da lalurar kafa ko ko lafiyar kalau?
Sosai mako, ina da lalurar kafa don wannan lalura ta same ni a yanda ake bani labari don tasowa ne na gani a haka. Mama na dai ta haife ni lafiya kalau. To sanadin allura na samu wannan matsalan. Dan sanda abin ya faru ban kai shekara ɗaya ba a duniya. To a haka na taso, kuma gaskiyar magana tunda na taso ban tsaya na yi relying da cewan sai na jira wani ya yi min wani abu ba. Bayan gama primary school ɗina sai da aka tambaye ni ma ni wani sana'a nake so, na ga ɗinkin shi ya fi kwanta min a rai, na ce ni ɗinki nake so. Kuma alhamdulillah aka kai ni na je na koya na iya, kuma da shi nake rike kaina in ji har in taimaki wasu ma.
To ƙila za a ce da ka gama primary school baka ƙara yin boko ba kawai kama sana'a?
No, ina bayan na gama primary school na ci gaba da secondary school. Daga secondary school ne dai na tsaya gaskiya ban samu na ci gaba ba.
To yanzu kai harkar sana'a da kake ta ɗinki, wani irin alfani take maka misali?
Gaskiya ni ba abin da zan ce ma sana'an ɗinki sai godiya, saboda yau duk abin da zaka ci ka sha ka yi sutura har ka taimaki wani akan shi, kaga ai alhamdulillah an amfana ba tare da ka je ka yi ma wani layin complaint ɗinka akan ya taimaka maka ba. A haka a yanda nake ɗinnan ma matakin da ban kai ba ma akwai waɗanda suke mun tunanin na kai sakamakon rufin asiri na Allah da kuma godiya da ni'imar Allah.
Wanda ya koya maka ɗinki shi mai kafa ne?
Shi mai kafa ne.
To yanzu kai a shagon da kake ilimi kana da naka shagon?
Eh.
To kai akwai masu irin lalurar ka koko kai yaran ka kai ma masu kafa ne?
Duka akwai. Akwai masu irin lalurar nawa, akwai kuma masu kafa.
Wani irin ɗinki kake?
Ni ina ɗinkin maza. Duk abun da ya danganci maza namiji dai zai saka, gaskiya alhamdulillah ba abun da ban iya ɗinkawa ba. Abun da ya danganci kaftani, sannan English wears, ina ɗinka shirt, ina ɗinka trouser, har wando jeans ina ɗinkawa.
Wando dai jeans wanda ake kawo daga waje?
Jeans wannan da ka sani wanda ake kawo daga waje, ina ɗinka shi.
Ka ce yanzu kayan makarantar yara ma wannan ba matsala ba ne?
Gaskiya kayan makarantar yara yanzu in na ɗinka maka shirt zaka ganta yanda ka san red made, saboda wanda na koya ɗinki a gurin shi gaskiyar magana kusan ma shi ya fi ƙwarewa a ɓangaren English wears.
To ya kake fuskantar kasuwa, misali harkar ɗinki harka ce ta customer, wato he kana da waɗanda su kawo maka, kana samun waɗanda ke kawo maka ɗinkuna?
Alhamdulillah. Amma ka san duba da halin da muke ciki a yanzu na matsin tattalin arziki, gaskiya abin ya dan ja baya ba kamar da ba, because in ka duba majority mutane yanzu kowa kawai yana ta abin da zai ci ne, ba kowa ne lissafin shi yake kan ɗinki ba. Akwai wanda zaka samu ɗinkin shi shi sai shekara-shekara yake, in irin sallah ko Christmas ya zo. To abin da zaka ga an fi ɗinka shi akan lokaci ma shine uniform. kayan makaranta tunda shi wannan ya riga ya zama dole ne sai an yi shi.
Sakar kujeru da gadaje da tebura na daga cikin sana'o'in da suka fi shiga ran nakasassu a jamhuriyar Niger. Sai dai sayar da irin waɗannan kayayyaki a wasu lokutan kan matukar yin wuya sakamakon yadda har yanzu a wurare da dama jama'a ba ta fahimci mahimmancin baiwa sana'o'in masu bukata ta musamman kulawa ba. Muhammadu Gabto, wani haifafan garin Maini Sorowa da ke a jihar Difa a yankin kudu maso gabacin kasar, na cewa koma ya ake ciki sana'a ta fi dukiyar gado.
Sana'an da nake yin sakan kujeru da gadaje da tabul wannan su ne kawai na rige su da hannu biyu ina yin su, saboda abin da ya sa dan kar mu shiga wani halin da babu dadi, muna bara bai shi da amfani, kawai na gani na rige wannan sana'a ina yin shi. In baka yin sana'a babu dadi, ka zamna haka nan kullum ka bani babu dadi, kawai nace to bari ni ma in rige sana'a irin na kowa in ji dadin rayuwa na, kawai shi yasa ya burge ni kawai na shiga wannan sana'a. A rana guda ina saka kujera guda hudu haka a rana guda daya, ko kuma an gado ne gado guda daya ne nake yin shi.
Yaya kasuwar ta kake tafiya a halin yanzu?
Gaskiya kasuwa dai to alhamdulillahi, ko ina inda dai sun ce mini suna son kaya ina aika musu, idan sun bani kudi in sa musu cikin kar garin da yake, sai kawai in sa sunan su da numero ko a sabke musu su wuce, sai in ce to kayan ku ya sabka ku je ku dauka. Wani bai baka kudin ba ma zai ce ka tura mini, in ka tura ba zai baka ba, kuma wani kuma zai baka kudin cash sai ka aika mishi.
Wannan sana'a taka ta sakar kujeru da gadaje kai kwashe tsawon kimanin shekaru nawa kana yin ta?
Gaskiya na kai kamar shekara 10 haka ina yin shi.
To masu sauraro, nan zamu jabirki a shirin na yau, sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Lurwanu Ibrahim Tela, madinki a Kadunan Najeriya, da Muhammadu Gabto mai sakar kujeru da gadaje a Difa jamhuriyar Niger, sai wakilan muryar Amurka Isa Lawal Ikara da Haru Sule Rashidu, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai anjima.
To ba da Allah gaida Sule Mumuni Barma, wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku agogo muna cewa karfe 4 ne da minti 57 da wasu 'yan kai, da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
To baba, a takaice, shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wata doka da ta samar da dala biliyan 95 a matsayin taimako ga Ukraine da Isra'ila da Taiwan. Yana mai cewa idan kawayenmu suka yi ƙarfi, mu ma za mu fi ƙarfi. Ya ce sabon tallafin da ke da manufar taimakawa Ukraine wajen yaƙi da mamayar Rasha na tsawon shekaru biyu, da kuma Isra'ila don yaƙar mayaƙan Hamas da kuma daƙile hare-haren jiragen sama daga Iran, zai ƙara wa Amurka tsaro. Yayin da Washington da Beijing suka sami rarrabuwar kawuna kan batutuwa masu sarƙaƙiya, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya fara ziyararsa ta biyu a ƙasar China a wannan makon, inda ya fara mai da hankali kan muhimmancin cuɗanya ta kai tsaye. A cewarsa, wannan wani abu ne mai muhimmanci don magance muhimman batutuwan da suka shafi mutane daga ƙasashen biyu da kuma duniya baki ɗaya. Wani sabon bincike kan halin da ake ciki na yunwa a duniya ya bayyana cewa rikice-rikice da sauyin yanayi da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki suna ƙara jefa adadin mutane da dama a cikin matsananciyar yunwa, wanda kuma ke yin barazana ga nasarorin da aka samu a shekarun baya wajen cimma burin ci gaba mai ɗorewa na Majalisar Ɗinkin Duniya na kawo ƙarshen yunwa nan da shekara ta 2030. Babbar jam'iyyar adawa ta Congress Party ta India ta zargi Prime Minister Narendra Modi da kalaman nuna tsana, biyo bayan jawaban da ya yi a tarukan neman zaɓen baya-bayan nan, inda ya ce jam'iyyar hamayya za ta fifita tsirarun al'ummar musulmai idan aka zaɓe ta akan mulki. Kalaman na Modi dai sun zo ne a daidai lokacin da jam'iyyun siyasa ke gudanar da yakin neman zaɓe, yayin da India ke gudanar da zaɓukan da aka fara a farkon wannan watan. A yau Laraba, Pakistan da Iran sun yi alkawarin cewa za su ƙara himma wajen yaƙi da barazanar ta'addanci a Afghanistan, kuma sun buƙaci gwamnatin Taliban mai tsatsauran ra'ayi ta Afghanistan da ta shigar da dukkan 'yan Afghanistan ɗin a cikin shawarwarinta. Ƙasashen biyu da ke makwabtaka da Afghanistan sun yi alkawarin ne a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da aka fitar a ƙarshen ziyarar kwanaki uku da shugaban Iran Ibrahim Raisi ya kai a Pakistan.
To masararo da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren, sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan daren Mr. Patrick Deya, Baba Yakubu Makiri da na shirya na bada wato da gabatar, nake sallama, wassalamu.